Assalamu alaikum masu saurari. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullun ga so mun tabbin shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Jonathan ya ce zai miƙa mulki ranar 28 ga watan gobe, kwana ɗaya gabanin cikar wa'adi 29 ga wata. Da hakan ke haddasa muhawara tsakanin masana shari'a. PDP ta ce ba za ta yi bakar kiyayya da APC ba har ta kai ga sakataren amintattun PDP Walid Jibrin Mubaya'a ga gwamnatin ku Almakura.
Shi kuma da yayin la'akari da wannan kalmomi wanda muke fada da gaske muke fada, kada ya rike wani a zukatunsa, ya dauki jihar Nasarawa nashi ne duk gabaki daya.
Hukumar zabe ta soke zaben wasu kananan hukumomi a jihar Taraba, inda yanzu ake jira a sake zabe don fidda mai nasara tsakanin Aisha APC da Ishaku PDP.
When shall we stop?
Juyan cika shekara ɗaya da sace matan Chibok a Abuja da kira ga gwamnati ta yi ƙaimin ƙwato matan. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu garzaya zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda kuka sani dai, zauren ya kammala zamansa a jihar Adamawa. To amman saboda muhimmancin jaddada ƙarshen wannan tattaunawar, za mu maimaita. Idan an tuna dai, jagoran tattaunawar wato wakilinmu na shiyyar ta Adamawa Ibrahim Abdul Aziz ya dora ne daga inda yake komawa ga Alhaji Abdullahi da Mari.
To Alhaji Abdullahi da Mari kaji abubuwan da suka faɗa. To amma bari mu koma baya. An soma kuma ku ana ku bincike da hasashe yanzu yanayi yayi na a soma tura jama'a su koma ko kuma a matsayin ku na masana me ya kamata ai kafin jama'a su koma kuma?
Akwai abubuwa da yawa da ya kamata ayi kamin a koma. A ƙashin gaskiya mai da su yanzu kai tsaye kwatsam su je su taru kuma ba tare da daukan wayannan matakan. To yana da hatsari. Ta manar gina ga maka dangantakan babu yadda yake, saboda haka a ba su abinci, ba su wurin kwana, ba shi ne muhimmi ba. Idan ka ba mutum abinci ka ba shi wurin kwana, idan baya babu yadda babu zaman lafiya, tamkar ana rubutu ne akan ruwa, ba za a cimma burin abin da ake so ba. Saboda haka akwai bukata a maida wannan yaddan, a maida wannan zaman lafiyan, da kuma a maida wannan tattalin arzikin kamar da abokan tattaunawa suka yi bayani. Kuma akwai bukata ba wai kawai gwamnati ba, akwai masu hannu da shuni, akwai kamfanoni, sannan akwai kungiyoyi masu zaman kansu kamar su Interfaith Mediation Center, su ma dan Allah su tashi su taimaka su, domin me babu wani fa daga wani dorin duniya da zai zo tabbatar mana zaman lafiya fiye da mu a tsakanin mu. Through seminars, workshops, retreats da ire-ire makamannin su, domin ganin cewa an maido da zaman lafiya a garurukan nan.
Misali sun taɓa batu maganan akwai wasu shirye-shirye kuma tsari da su hukumomi suka yi na ganin kan cewa an taimaka ko kuma an farfaɗo da wannan. Wani batu da ake shi ne na cewa tunda abin ne ya faru akwai waɗanda ya kamata a ce su jama'a sun sama zuwa. Misali shine idan ka ce min gari, shi talaka yana fatan ba wanda yake ganin kan cewa da dare ya san shi ne kamar sarki, in ya ga sarkin sai soma komawa. Ku al'ummomin yankin nan, bari in koma ga Malam Yakubu, da yau za ku zauna da su shugabannin nan ko kuma sarakuna ko kuma makamantan su da ke wakiltar gwamnati a nan, menene za ku faɗa musu ne da za a farfaɗo da waɗannan yankunan?
To su ne a daman idon gwamnati a wajajen nan, su suka san ainihin matsalolin wajajen nan. So abinda kawai za mu gaya mu shi ne ku cire siyasa, son kai, ƙabilanci da addini a faɗi gaskiya ga gwamnati, gaskiya ga abin da ya kamata ki yi in ana son mu fita.
Me kamata ta yi?
Me kamata shi ne a faɗi gaskiya ga matsalan, ba wani kauce-kauce, wannan shi ne matsalan. So saboda haka wannan shi ne matakan da ya kamata a ɗauka. Kuma an ce ga wani taimako an kawo kowane jama'a, a tabbatar ko ya samu ba sai an nuna ko bambancin siyasa ko addini ko ƙabilanci ba, a ba kowa haƙƙin.
An so mu koma, kuna ganin yanayin ya kai da za a so mu koma?
Yanzu dai ba basic amenity, to za ka je asibitocin gwamnati ba sa aiki, ka gani, sai dai ka je ko chemist din ma shi ma ba guarantee za ka samu irin magani da kake so. Yanzu a ta wajajen irin na makwa ba yanzu an yi rasuwa ma a wheelbarrow aka ake sa ga ko amalanke a tura a kai wa makabarta.
Mr. Emmanuel mun ji irin bukatun da su ya kamata ko kuma abin da ya kamata a sa a yankunan mu ba kamar yankin ku ne miki kuma fa wanda akai asara da dama akai barnata abubuwa da dama na asibitoci da makarantu da sauransu me kuke bukata ya kamata ai kanin nan
muna da haƙi mai guda takwas akan ma hukumar miki ka ai amfani da su da masu jimilai su in suka fada anwan su za a saurare su da masu addini din na krista da musulmi wanda za a hadin gambiza yanda kowane abin da aka fada anwa kowa ya san da kowa a samu magana cewa ba magana fitina kuma ba magana fada kuma kafin taimako ya shigo daga baya ko na kuɗi ko kuwa yanda za a farfado da business da ayyuka amma a ji a kwasam haka din nan a yanda ake zuwa yanzu haka bai ba yayi wannan abun ya faru a Rwanda tsakanin Hutu da Tutsi ya faru a Kenya tsakanin Kalenje da Kikuyu wannan tun 1991 Somalia fa ta shiga irin wannan abun hawaye da muke magana ba samu sallama ba a tashi a daina zuciya a daina kiyamar mutum mu ringumi juna ba cikin yaudara ba da gaskiya za mu yi tafiya komai zai yi daidai kuma
Dumudu bamai anjujem dumudu anjujem bamude ai dumudu bamude ai ba bam dumudu ba bam mumbasu da Allah dumu mumbasu da Allah bamai dumudu bamai anjujem dumudu anjujem bamude ai dumudu bamude ai ba bam dumudu ba bam mumbasu da Allah dumu mumbasu da Allah nashin kirki kiki kita bi kiki bamu da aiki sun sai ne ban aiki zamu ku pampo nono na lai na lai kuchemu kumai da mun zama dodo dodo bamu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo ayyan su sun gamu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just say die bamai dumudu bamai anjujemu dumudu anjujemu
to amma Abdullahi mun da musu fa ku dake muna da ƴan mintuna kan su kage mana da yanzu a ce ga ka ga al'umman nan ku dake ga suna a gaban ka sannan kuma ga jami'an gwamnati ga kuma sarakuna iyayen al'umma me zaka faɗa wa
abin da zan ga musu shine haƙuri ya zama dole
su
al'ummin kenan dole a yafewa juna dole a manta domin fiye da abin da ya faru a Michika irin wannan musiban ya faru a wasu wurare amma yau an manta ko da shike mantuwan abu ne mai wuya amma ya zama dole kuma an manta a yafewa juna kamar yadda shi ima kwace yake fada a Rwanda zan baka misali mutum zai auri tutsi zai auri hutu amma wai fa su aifi yara bakwai da tutsin nan saboda bacin rai sai ya kashe matan nan da yaran nan guda shida da suka aifu gabaki daya abin da kake shi kill them like cockroach wato ka kashe su kamar me kenkeso saboda an indoctrinate insa ya dauki wannan halin sai a ce a kashe su gabaki daya amma yau da suka yi amfani da abin da ake ce da shi gachacha wato hanya ne na samar da zaman lafiya a wancan kasan yau suna sun manta kuma idan ka ga tattalin arzikin su yana habaka suna ci gaba kuma al'umman kasan baki da sun fankewa yafewan shine muhimmi
su kuma bangaren gwamnati kuma ba da
bangaren gwamnati dole su tashi haikan su yi hakkin da ya rataye a wuyan su domin zaman lafiya ya rataye ne a hakkin gwamnati sannan shugabannin addinai da kuma shugabannin wato gargajiya na wannan gurin dole su tashi su gane wayanne mutane za a yi magana da su saboda a kwantar musu da hankali
muna godiya to mahalaku a gurguje kai kuma ne shawara zaka bada na ganin kanta yanzu an so mu komawa kuma dole ne za a koma tare a zama dan juma da dan juma
shine ai kowa ya ga abinda tashin hankali ke kawowa to na abinda nake shine kowa abinda zan ce kowa ya gani bi albarkaci kowa bai bambanta kowa ba so lokaci ne da za a karatun ta natsu a rungumi kaddara a zanna lafiya a gina kasa don samun ci gaba ko kuma ai hankali da yan siyasa dan yawancin lokaci suke ka irin wannan baraka na kawa kabilanci da addini da sauransu don neman kuriya so yanzu dai an ga an bi musu ga inda za ta kai mutane
Ms. Emmanuel kwace ban da a gare ka kai ko me zaka kara kan abin da suka faɗa
ni Bahaushe yake jiki magayi ba wani mutum mai cika yau ko shi musulmi ko kuwa shi kristan da yake a jikin sa ba so saboda haka mu rungumi jina mu kafartawa jina mu kauna shi jina mu zama mutane masu tunawa akwai gobe komai zai iya faruwa Allah nana zai hukunta mutum duk mutum mai cika yana sauraron mu Voice of America muryar America nan mu rungumi jina mu yafewa jina
Nagode. To masu sauraro na san kun ji daɗin wannan shirin kuma insha Allah kamar yadda muka faɗa nan gaba za mu saki kwankwasa musu kofa musamman ma baturin suka tabo wanda zai kawo ci gaba da medo da zaman lafiya a waɗannan wurare da akwato daga hannun mayakan nan na Boko Haram. Sai zuka muna godiya ga manyan bakin namu kamar shi
Jamalan Yakubu Musa.
Sai kuma dan jarida mai zaman kansa ko kun ce muku zaka kuma dan jarida marubuci kuma jigo kuma shugaban al'umma yankin Michika
Emmanuel Kwache.
Sai shi shugaban jami'i mai kula da shari'ar musu gabashin Najeriya na kungiyar kafin ta juna tsakanin musulmi da krista na
Interfaith Mediation Center International Abdullahi Njidda Damare.
To a madadin ku gabaki daya sai naku Ibrahim Abdulaziz ke muku fatan kan cewa za mu sake saduwa da ku a wani sabon shiri na mutattauna.
Lalle fa to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar.
Na gaba ke Allah kanai kinna gaba ke Allah ta sare ke da babiyaya ha bada ba ka inda haje
da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau dattawan da za su yi wa ƴan arewacin Najeriya jawabai sune mai martaba sarkin birnin Gwari Mallam Zubair Jibrin mai gwari na biyu da Professor Adamu Beki da farko dai ga mai martaba sarkin birnin Gwari
Bismillahir Rahmanir Rahim assalamu alaikum ƴan uwana mutanen Najeriya musamman mutanen arewa kamar yadda muka sani cikin ikon Allah an yi zabe lafiya kuma an gama lafiya kuma Allah ya yi mana zabi an samu sababbin shugabanni ko ina cikin ƙasar nan to wannan kamar yadda duk wani mai hankali ya sani wannan wani abu ne na canji ne ba irin wanda ake cewa da gora ko da wani salo ba canji ne na Allah to muna gode masa muna fata su waɗanda aka zaba za su ji tsoron Allah din don shi ya ba su kuma su yi adalci ga kowa da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba kuma mu mabiya ya kamata mu sani cewa wato a duk abin da ake a duniya babu wanda za a ce ya iya komi ya san komi zai iya komi kuma sai dai kawai gurgurdan abin da Allah ya ba mu iko zai yi musamman shugabanci muna kira ga jama'ar mu musamman waɗanda suke jin su suka zaɓi waɗannan shugabanni su sani ba za su iya biya musu bukatun su duka ba don kowa na da bukatarsa amma dai gurgurdo muna fata za su ji tsoron Allah su kyautata ma mutane mun kuma mai hakuri da su gurgurdo inda muka ga ba daidai ba mu gaya musu su kuma waɗanda da suke shugabanci su sani cewa shugabanci na Allah ne ya amsa ya ba wasu ya kamata ne kuma in ya ga dama yana iya maida musu goyi ba wasu kuma to muna kira gare su suma da suka fadi su yi hakuri su san cewa Allah ne ya kaddara haka nan kuma su fuskanci sauran abubuwa na rayuwa amma muna kira ga shugabanni suka shigo kar a yi abin da zai sa a rinka bin mutane a musguna musu ko a ba su tsoro ko a firgita su muna fata duk abin da za a yi shi cikin ka'ida kuma da tsoron Allah muna kira ga al'ummar musamman arewa nan da muke da rikita-rikita iri-iri na masu satin shanu da zaman da ake tsakanin manoma da makiyaya muna kira ga musamman makiyaya su sani cewa ni kusan shekara 23 da suka shige da nazo kan wannan irin aiki na faɗa ma mutane cewa na faɗa Fulani cewa wata rana fa kaiwa da komo wanda suke yi wanda shine yasa dole ayi burtali da sauransu wata rana fa ba zai yiwu ba mutane karuwa suke kuma suna buƙatar gidaje suna buƙatar gonaki to muna so su sani har yanzu maganar nan tana nan inda take ya kamata ne mu yi hakuri da juna in ta kama ma ya kamata Fulani su samu gurin zama na dindindin yanda duk sauran ake a duk kasashen duniya Fulani suna zanna a guri ne da gidajensu da gonakinsu wannan tafiya kaiwa da komowa din har ai ta riki kan burtali ya kamata mu zanna mu hadu da mu da makiyayan da manoman mu zanna mu gane cewa abin da ba zai yiwu ba a zanna lafiya su kuma waɗanda suke satan shanu suke firgita jama'a ya kamata su bari domin al'umma yanzu an fara tashi ana kare kai to kada abin ya zama kuma fada tsakanin makiyaya da manoma muna fata dukan Najeriya Allah ba mu zaman lafiya shugabannin mu Allah ba su tsoron Allah Allah ya sa su yi adalci gare mu waɗanda suka samu Allah ya musu jagoranci waɗanda kuma suka rasa su yi haƙuri su fuskanci wasu ayyuka na rayuwar duniya ba shi ne ƙarshe ba Allah zai ƙara ba su yana so mun gode ƙwarai da gaske Allah ya ba mu zaman lafiya
Allahi wahidu
Shi ma Professor Adamu Beki ya ce a kwantar da hankali a ciribar sabuwar demokradiyya.
Yan uwana mutanen arewa assalamu alaikum. Na tabbata kuna cikin jin da suka faru a cikin yan kwanakin nan game da zabe da aka yi. Babban abin godiya shine an gama lafiya kuma irin tunanin da ake yi da cewa za a yi mugun tashin hankali Ubangiji ya adaje mu ya kuma tallabe mu ya sa an gama komai lafiya zabe fa ba su daya ake yin ta ba ana yin ta kowane juyin shekara hudu ana yi wasu ma yace haka saboda haka waɗanda suka ci wannan zaben su gode wa Ubangiji kuma su da kufa su yi aiki don a kyautata talakawa waɗanda ba su ci ba kuma su sani su ma da suka ci a da din wasu suka kayar to yanzu da suke Allah ya sa zaben bai zo musu a ta yadda suke zato ba dole su haƙurci dukan mu kuma mu haɗa kai mu tallabi juna mu fidda kanmu daga abin da zai kawo mana kunya an yi yanzu gobe ma za a yi saboda haka kowa ya yi abin da zai iya yi in ya nemi hawa zaɓe nan gaba mutane su san ya aikatu ya kuma yi wa jama'a abin alheri ya cancanci a zaɓe shi ba abu ne na fushi ko na jin rai ko na bacin zuciya abu ne na godiya godiyan kuwa tana ga Allah Allah kuma zai taimake mu duka saboda haka a yi hattara a riƙe abin da Ubangiji wajattas sauran abin da suke kuma akwai shine bambanci da ke tsakanin mu da sauran su ta kowane fanni ai kokari a manta da su gaba muke so mu ci ba baya ba akwai waɗanda muke Najeriya tare kada mu bari a bar mu a baya saboda haka kokarin da za mu yi shine mu lura da cewa tunda mun ɗauki alkawarin ƙasa ɗaya ne jama'a ɗaya kan ne abin da zai sa mu koma baya mu yi aiki tare mu ci gaba tare mu fadi tare mu tashi tare Ubangiji kuma zai taimake mu ya sa mana albarka madan da nagode
da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana